gabatarwa a wannan masallaci mai albarka wanda ke karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha, Allah ya kara mata yadda, wanda take cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano. Muna nan muna karanta littafin nan na Al-Imanu bil Yawmil Akhir, wallafar babban malami Aliyu Muhammad As-Sallabi hafizahullah. Wannan kuma shine darasinmu na 25 a cikin ainihin wato darussan da muka gabatar a wannan littafi. A darasin da ya gabata malam ya kawo mana bayani wato a wawware daki-daki game da ainihin wato sabubban da ke tseratar da mutum daga azabar kabari. Daga cikin abin da malam ya gaya mana shine akwai tauhidi, kadaita Allah madaukakin sarki a cikin rububiyya, kadaita shi a cikin uluhiyya, kadaita shi a cikin al-asma wa sifat. Abu na biyu shine samun istiqama akan da'a ga Allah. Wannan shi ma sababi ne daga cikin sabubban da suke tseratar da mutum daga azaba a cikin kabari. Sannan abu na uku akwai sallah, zakka, azumi da kuma ayyuka na alkhairi. Waɗannan su ma ayyuka ne waɗanda sukan zama sababi na kubutar mutum da tsiransa daga azabar kabari, inda muka karanta wani hadithi mai tsawo a ƙarƙashin wannan gaba. Abu na hudu shine shahada a cikin ainihin wato tafarkin Allah. Duk wanda Allah madaukakin sarki ya kawo karar kwanansa wajen daukaka addinin Allah, to shi ma ba za a yi masa tambaya ba a cikin kabari, ballantana ma har azaba ta biyo baya. Shi ma mun karanta fadin Allah madaukakin sarki, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin, har zuwa karshen ayoyin guda biyu. Sannan mun karanta hadithin Abdullahi dan Mas'ud, inda almajirinsa Masruq yake tambayarsa game da fassarar fadin Allah madaukakin sarki, wannan aya da muka karanta, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, inda ya gaya masa shi ma ya tambayi ko sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ga amsar da ya ba su cewa waɗannan waɗanda suka yi mutuwar shahada rawukansu suna cikin wani tsuntsu ko wasu tsuntsaye koraye waɗanda akwai wasu fitulu da suke rataye a al'arshi. Waɗannan tsuntsaye sukan yi kiwo su yawata a cikin gidan aljanna duk inda suka ga dama, sannan in lokacin komawa su yayi kuma su tattare su koma cikin waɗannan fitulu ɗin, har zuwa abin da muka karanta a ƙarƙashin wannan hadisi. Abu na biyar shine zaman ribadi fi sabilillah. Wannan shi ma ɗaya ne daga cikin sabubban da ke tseratar da mutum daga ainihin wato azaba a cikin kabari. Abu na shida shine neman tsarin Allah madaukakin sarki daga azabar kabari. Mutum ya zamanto yana neman Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga azabar kabari. Wannan shi ma ɗaya ne daga cikin sabubba waɗanda ta sanadiyar su Allah kan tseratar da wani cikin bayansa daga azaba a cikin kabari. Ya kawo mana hadithin Anas dan Malik da kuma hadithin Urwa bin Zubair daga Aisha, Allah ya kara mata yadda. Sannan abu na bakwai wanda shine zamu tashi akan sa, qala al muallif rahimahullahu ta'ala, yace addu'a daga cikin abubuwan da ke kubutar da mutum ke su tseratar da shi daga azaba a cikin kabari akwai addu'a. ولا ينبغي ابدا ان يغفل المسلم عن الدعاء. ko kadan bai dace ba a samu musulmi yana gafala yana rafkana ga barin addu'a. فالدعاء من اعظم اسباب النجاه في الدنيا والاخره. domin addu'a daya ce daga cikin mafiya girman sabubba, daya ce daga cikin jirgin fito da ke tseratar da mutum a nan duniya da kuma lahira. sami annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam rajulan, annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji wani mutum ya kulu fit tashahhud, yana yin addu'a a cikin tahiyya, yana cewa allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, yana ya ubangiji haqiqa ina roƙonka bi anna lakal hamd, domin kai kadai ne godiya ta cancanta wato gare ka. La ilaha illa ant, babu wani ubangiji da ya cancanta a bautata masa sai kai. Wahdak, kai kadai. La sharika lak, ba ka da abokin tarayya. Al-Mannan, ya Allah kai ne mai yawan baiwa, mai yawan kyauta. Ya badi as-samawati wal ard, ya wanda ya kagi sammai da ƙasa. Ya dhal jalal, ya ma'abocin girma wal ikram da karamci. Ya hayyu, ya rayayye. Ya qayyum, ya wanda yake tsaye wajen kula da bayi. Inni as'aluka aljanna, ya Allah ni kawai ina roƙonka aljanna. Wa a'udhu bika minan nar, ina kuma neman ka tsare ni daga wuta. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ashabi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa sahabbansa, tadruna bima da'a, shin kun san waɗannan kalmomin da wannan bawan Allah yayi addu'a da su kuwa? Qalu, sahabbai suka ce, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa ne a'lam, mafi sani. Qal, sai ce, wallazi nafsihi, ko nafsi biyadi, wallazi nafsi biyadi, na rantse da wanda raina ke hannunsa, laqad da'a Allah bismihi al'azim, wannan mutumin tabbas haƙiƙa ya roki Allah da sunan Allah mai girma. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, al-a'zam, wannan mutum ya roki Allah da sunan Allah mafi girma. Allazi idza du'iya bihi ajab, irin sunan da idan an kira Allah da wannan sunan nan take Allah yana amsawa. Wa idza su'ila bihi a'ta, idan kuma mutum yayi tawassuli, yayi kamun kafa da wannan sunan, ya roki Allah, Allah yana bashi abin da ya roka. Fa alaina an nas'ala Allah ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya wa bismihi al-a'zam an yunjiyana min adhab al-qabr. Kaga kenan, ashe addu'a tana da matukar tasiri. Wannan bawan Allah ka ji addu'ar da yi, Allah ta'ala ya bashi aljanna, ya kuma tseratar da shi daga wuta. Yana gamawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin sahabbai, yace kun ga gwalagwalan waɗannan sunayen na Allah da sufofinsa da wannan bawan Allah ya kama kafa da su? To sunaye ne waɗanda a cikin sunayen akwai wani suna na Allah wanda yake mai girma, wanda an kira Allah da wannan sunan, Allah yana amsawa. Idan kuma aka yi tawassuli da wannan sunan, Allah ta'ala yana bawa mutum abin da ya roka. Da haka mallam yace, fa alaina, ya zama wajibi akan mu, an nas'ala Allah ta'ala, mu zama muna roƙon Allah madaukakin sarki, bi asma'ihi al-husna, da sunayensa masu kyau, wa sifatihi al-ulya, da sifofinsa madaukaka, wa bismihi al-a'zam, kuma mu zama muna roƙon Allah, muna yin tawassuli da sunan Allah al-a'zam, mafi girma, an yunjiyana min azabil qabr, da ya tseratar da mu daga azabar qabari. Wa nahnu muqinuna bil ijaba, kuma mu muna masu sakankancewa da amsawa. Ma'ana, ku roƙi Allah, wa antum muqinuna bil ijaba, kuna masu sakankancewa da cewa Allah madaukakin sarki shi ya ce a roƙe shi. Allah ba marowaci bane, mai kyauta ne, Allah mai jin roƙon bayinsa ne. Ka kyautata wa Allah zato lokacin da ka roƙi Allah, ka ji kawai Allah ta'ala ya amsa. Kar ka raba ɗaya biyu, kar ka munana wa Allah zato. Abinda Allah ta'ala baya so shine gaggawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, Allah ta'ala yana amsa addu'ar ɗaya daga cikinku in ya roƙe shi, matukar ɗaya daga cikin naku bai yi gaggawa ba. Aka ce, kaman yaya gaggawa? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, mutun yayi addu'a kuma yace qadda autu falam yustajab li, yace nayi addu'a, nayi roƙon nan, amma har yanzu ba amsa mun ba. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, Allah baya karɓo addu'ar irin waɗannan mutanen, wanda zai roƙi Allah kuma ya dinga ganin ba a amsa. Da aka munana wa Allah zato, ka daga hannu ka ce, Allah ka yi min gafara, kawai ka ji a ranka, ka sakankance ya gafarta ma. Allah madaukakin sarki, ka bani kaza na alkhairin duniya ko lahira, kar ka raba ɗaya biyu. Wanda ka roƙa ba marwaci bane, abinda ka roƙe shi bai da bukata, kai kake da bukata. Kawai in kai addu'a, sake ta kawai, saki ranka, sakankance Allah ya amsa. Amma kai addu'a kana ganin to an yi dai, ko kuma ma wani ya ce ko kana addu'a wani to wannan muhimmin muna ta yi malam wajen cin yaushe ana ta yi kuma ma ina sawa wato ba ajiya ka ba Allah ba kawai ka roke shi lokacin da bawa ya roki Allah malamai suka ce ɗayan abubuwa guda hudu sukan faru matakar mutum ya roki Allah kuma ya cika sharuɗan addu'a to abu na farko shine Allah ta'ala zai iya baka abin da ka roke shi nan take Allah ta'ala zai iya jinkirta wannan abin da ka roke shi ya amsa amma zai baka lokacin da ka fi bukata yanzu kana da bukata amma akwai lokacin da ka fi bukata sai ya baka a lokacin kakan roki Allah madaukakin sarki wata bukata ya amsa amma kuma akwai wani ainihin wato ibtila'i da zai fada maka ba makawa Allah madaukakin sarki sai ya yi amfani da wannan addu'ar taka wajen tunkuɗe maka wancan ibtila'in da zai fada maka kai kana nan kana tunanin ba amsa ba amma an amsa ta wata hanya da kai baka sani ba ba kuma sai Allah ya ma bayani ba sannan na hudu shine kai addu'a Allah ya karba amma sai a ranar lahira ma za ta yi aiki an san akwai ƴan matsaloli akan hanya da haka ranar tashin alkiyama wannan addu'ar taka sai ta zama ajiya maganin wata rana amma Allah yana jin nauyin bawa ya daga hannunsa ya sauke bai amsa mun addu'a ba da haka mu dinga kyautatawa shi yasa malam yace wa an wa nahnu muqinuna bil ijaba inda matsala take kawai kai shakka inda matsala take ka dinga ganin to an dai ce ai addu'a kawai dai an dai da haka wannan wato abin nan yaqinin shi ake bukata a cikin addu'a kama anna du'a lil mayyit min asbabit tathbit kaman yanda yin addu'a ga mamaci daya ne daga cikin sabubban da Allah ke tabbatar da digadigan shi wannan mamaci a cikin kabari ya amsa duk addu'ar da mala'ikun nan za su yi masa fa an Uthman bin Affan radiyallahu an an karbo daga Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda qala yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama idza faraga min dafnil mayyit manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci ko in aka gama binne mamaci waqafa alai yakan tsaya akan kabarin sa fa qala yace istaghfiru li akhikum ku nema wa dan uwanku gafara wasalu lahu tathbita ku roki Allah ya tabbatar da digadigan sa fa innahu alana yus'al domin yanzu nan tambaye sa za'a addu'an nan ba a fadi cewa sai mun yi ta irin salan da muke yi ba an ce ku nema wa dan uwanku gafara in je in tsaya akan kabarin addu'a ta minti 2 zan iya ta minti 5 minti 10 zan yi ya danganta in yi addu'a ta in tafi wani shi ma yazo ya tasa ya tafi su wani su ma kowa yazo ya tasa ya tafi ba sai an jagoranci mutane a addu'a din ba ina fata an gane da ku nema wa dan uwanku gafara wasalu lahu tathbit ku roƙan masa kuma Allah ta'ala ya tabbatar da digadigan sa fa innahu alana yus'al domin yanzu nan tambayar sa za'a yi to kaga ashe in kuka nema masa gafara kuma Allah ya karbi gafarar to kaga daya ne daga cikin wannan addu'ar ta ku za ta iya zama sababi wajen Allah ta'ala ya tseratar da shi daga azaba a cikin kabari da kaga kenan abu na bakwai shine mu zamanto muna ta yin addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga azabar kabari Allah ya tsare mu daga mu zama muna yin wannan addu'oyin abu na takwas tajannubu asbabi azabil kabar ko tajannubu asbabu azabil kabar nisantar dalilan da za su jawo mutum azaba a cikin kabarin ko da ka yi riko da waɗancan sabubban da aka gaya mana a baya to kuma ya zama kana nisantar dukkanin wani sababi da a baya an gaya ma yana jawo a yi mutum azaba a cikin kabari to ka nisanci wannan wa min asbabin najati yana daga cikin sabubban kukuta da tsira min azabil kabar daga azabar kabari an ya tajannaba al-abdu bawa ya nisanci kullul asbab dukkanin wasu sabubba allati tuaddi ila azabil kabar waɗanda za su kai shi zuwa ga azabar kabari mithlun namima irin su annamimanci wa adamil istitar da rashin sitirce al'aura in mutum zai biya bukatarsa watanazzuhi min al-bawl da rashin tsaftace kai daga bawali ya zama mutum ainihin wato zai yi bawali amma bawalin zai fallatsar masa kuma ba zai tsaftace jikinsa ba kamar yadda duk mun karanta a baya wal kadhib da ƙarya wa hijrul qur'an da kuma kauracewa alqur'ani mutum mahaddacin alqur'ani ne kauracewa alqur'ani har sai tilawar ta zube wa adamil amali bihi da kuma rashin yin aiki da abinda mutun ya karanta na alqur'ani wa aklur riba da cin riba wal wuqu'u fi zina da fadawa cikin zinace ila har zuwa karshen abubuwan da duk mun karanta su a baya to duk waɗannan sabubba ne da za su iya jawo mutun azaba a cikin kabari sai mutun ya nisance su nisantar waɗannan kamar mutun yayi ruko da wani sababi cikin sabubban da za su iya tseratar da shi su kubatar da shi daga azaba a cikin kabari fa kullu hadhihi al-ashiya dukkan waɗannan abubuwan min asbabi azabil qabr daga cikin sabubba ne da ke jawo mutun azaba a kabari fa alaina an natajannabaha wajibi ne akan mu nisance su linanjuwa jami'an min azabil qabr dan mu tsira gabaki daya daga azabar kabari wa kadhalika alaina an natajannabal asbab allati tuaddi ila su'il khatima haka kuma wajibi ne akan mu nisanci dukkan wasu sabubba da za su jawo mana mummuna cikawa min ashak kama daga irin kokonto a cikin imani wal juhud da musunta wani abu na cikin ainihin wato musulunci wa fasadil mu'taqad da kuma mummunar aqida wan nifaq da munafurci wa hubbul ma'asi da kuma san sabo wal israri alaiha da kuma dogewa da nacewa akan sabo din wa ta'alluqil qalbi bi ghayrillah da kuma zuciyar mutun tarataya ga wani Allah wal intihar da kisa ko kuma ayyukan asha wal uduli an al istiqama da kuma baudewa istiqama akan da'a ga Allah wa hubbu dunya da san dunya wa ulul amal da kuma dogon buri wa ghairi zalika da wani haka min al asbab daga cikin sabubban da ke jawo su'ul khatima wanda in kun tuna a can baya mun karanta su wa nas'alullaha ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al husna da sunayensa kyawawa wa sifatihi al ula da sufofinsa madaukaka an yunjiyana jami'an da ya tseratar da mu gabaki ɗayan mu min azabil qabr daga azaba a cikin kabari wa azabin nar kuma ya tseratar da mu daga azabar wuta wa an yajma'ana fi mustaqarri rahmati muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tattara mu a matattaran nan ko matabbatan nan ta rahamarsa ma'an nabiyyin tare da annabawa والصديقين ده صديقي والشهداء ده شهيدي والصالحين ده صالحي وحسن اولئك رفيقا توغا تاره ده wadannan tayi kyau ya zama kana cikin tawagar wadannan tawaga ce wadda take abota da irin wannan tawaga abota ce mai kyau Allah madaukakin sarki ya hada mu tare da su wannan sune abubuwan da malam ya fada anan khamisan malam ya ce abu na biyar wata gaba kuma mustaqarrul arwah fil barzakh ina ne matabbatar ruhi a cikin barzahu ina ce matabbatar ruhi bayan mutun ya mutu ya tafi barzahu tatafawatu arwahul ibad fil barzakh fi manaziliha malai ce ruhi na bayi wato yakan samu fifiko akan samu fifiko a rayuwar barzahu fi manaziliha game da masauki na ruhin kowa ruhin wani inda zai sauka ba anan ruhin wani zai sauka ba kila inda ruhin su wani yake ba anan ruhin su wani yake ba dan haka kaman yanda a nan duniya Allah ta'ala ya fifita wani sashi akan wani sashi na mutane Allah madaukakin sarki haka bayan an mutu an tahu barzahu akwai wannan ainihin wato maratib din akwai wannan matakai din dan haka al arwah su waɗannan rawukan na bayi bayan an karbe su sun shiga rayuwar barzahu to matabbatar su mataki ne masauki ne wa min khilali dirasatin nususil warida fi zalika yumkinu taqsimut tali malai yace a cikin darasin wato a cikin karantar annususul warida nassoshin da suka zo fi zalika akan matabbatar ruhi ko rawuka yumkinu taqsimut tali zai iya yiwa mu raba mas'alar zuwa kashe-kashen nan masu zuwa abu na farko arwahul anbiya rawukan annabawa ina ce matabbatar rawukan annabawa bayan an karɓi ransu sun bar rayuwarsu ta duniya ba su tafi lahira ba a rayuwar barzahu ina ce matabbatar ruhin annabawa wa hadhihi takunu fi khairil manazil mala yace wannan ruhin na annabawa yana kasancewa a cikin mafi alkhairin masauki fi a'la illiyin a cikin saman illiyin tunda Allah madaukakin sarki ya fadi rawukan wato akwai kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun to rawukan annabawa a cikin illiyin din ma suna can sama suna a'la illiyin suna can kulukuli a illiyin fil rafiqil a'la cikin tawaga madaukakiya wa qad sami'at as-sayyidatu aisha radhiyallahu an rasul sallallahu alayhi wa sallam fi akhir lahadhati hayati domin nana aisha Allah ya kara mata yadda taji manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama a ƙarshen rayuwarsa ya kula yana cewa Allahumma rafiqal a'la Allahumma rafiqal a'la Allahumma rafiqal a'la manzon Allah yana roƙon Allah madaukakin sarki ya kai ruhinsa ar-rafiqal a'la shine can a'lal illiyin da haka nan ne matabbatar ruhin annabawa ina fata an gane kaga wannan na farko kenan kashi na biyu arwahu shuhada sai kuma rawukan waɗanda suka samu mutuwar shahada qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun Allah yace kar ku taba tsammanin waɗannan da aka kashe su a cikin tafarkin Allah matattu ne haka a zahiri kuna ganin wani ya daina numfashi wani ya daina magana lalle ya mutu Allah ta'ala yace kar ku taba tsammanin waɗanda duk aka kashe su a cikin ɗaukaka addinin Allah matattu ne bal Allah yace ba matattu bane ahya'un rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun suna wajen ubangijin su Allah ta'ala yana azurta su wa arwahuhum fi ajwafi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqatun bil arshi tasrahu min al jannati haythu sha'at thumma ta'awi ila tilka al qanadil kamar yanda muka karanta wancan satin rawukan wadanda suka yi shahada suna cikin ajwafi tayrin cikin wasu tsuntsaye khudrin tsuntsayen koraye ne laha qanadil suna da wasu fitulu su tsuntsayen kaman nan ne sheƙarsu mu'allaqatun bil arsh wa innam qutulun suna rataye a al'arshin ubangiji tasrahu rawukan ko tsuntsayen da rawukan shahidai ke cikin su suna yawatawa min aljannati a cikin gidan aljanna suna kiwo haythu sha'at duk inda suka ga dama thumma ta'awi in sun gama kiwon su sun gama shawagi sai su dawo ila tilkal qanadil su shiga cikin waɗannan fitulun waɗanda suke rataye a al'arshi yanzu kaga wannan hadithin ya tabbatar ko wannan aya da kuma hadisin da ya fassara mana ya nuna rawukan shahidai su a illiyin din ma a cikin aljannar to suna cikin cikin wasu tsuntsaye mafhum kaga kashi na biyu kenan arwahul mu'minin as-salihin sai rawukan mu'minan bayi salihai mu'minai mutanen kirki idan aka ce wannan salihin bawa ne mu'mini ya mutu shi kuma ruhinsa ina yake tafiya mun ji inda na annabawa yake yana ar-rafiq al-a'la mun ji inda na shahida yake su kuma yana cikin cikin wasu tsuntsaye a cikin aljanna to su kuma sauran mu'minai waɗanda martabar su ba annaba ba ta kai ta annaba ba su kuma ba shahidai bane to su kuma suna ina takunu tuyuran tu'allaqu ko tu'alliqu shajaril janna qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innama nasmatul muslim bayrun yu'allaqu fi shajaril janna hatta yarji'aha Allah ila jasadihi ila yawmil qiyamah takunu tuyuran su kuma rawukan sauran mu'minai sune suke zama tsuntsayen su kuma an fahimta takunu tuyuran su kuma sune tsuntsayen su wa'ancan na shuhada wasu tsuntsaye ne Allah ta'ala ya halicce su dan a sanya rawukan shuhada a cikin cikin su to su kuma sauran mu'minai fa su kuma rawukan rikidewa suke kawai su zama tsuntsaye an fahimta tu'alliqu shajaril janna, za ka gansu suna rataya, suna hawa, suna makalkalewa a bushiyoyin aljanna. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, innama nasmatul muslim, ai kawai ran muslimi dairun, tsuntsu yake zama. Yu'alliqu fi shajaril janna, ko yu'allaqu fi shajaril janna, ko ya'alaqu, yana cin dan itacen gidan aljanna, wato bishiyar gidan aljanna. Hatta yarji'aha Allahu ila jasadi, har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai maido da wannan ruhin zuwa ga mai jikin, ila yawmil qiyama, zuwa ranar tashin alkiyama. To kaga kenan, shi yasa malai yake gaya mana tatafawatu arwahul ibad fil barzakh fi manaziliha, wannan fa duk kafin ai tashin alkiyama ne. Rawuka sun kasu gida uku a wannan kashe, akwai rawukan annabawa, akwai rawukan shahidai, akwai rawukan sauran salihan bayi. Rawukan annabawa malai ya gaya mana inda suke, rawukan salihan bayi shuhada mun ji inda suke, rawukan sauran salihan bayi kuma ga inda suke. Wal farqu baina arwahil mu'minin wa baina wa arwahi shuhada, bambanci tsakanin rawukan mu'minai da rawukan ash-shuhada, tunda sunan shuhada an ce cikin wani tsuntsu suke, su kuma na sauran mu'minai su ne suke zama tsuntsayen. Sai malai ce, bambanci tsakanin rawukan mu'minai da rawukan shuhada, annash-shuhada, su ash-shuhada fi hawasil dairin khudrin, wato rawukan nasu suna cikin hawasil. Yanzu nake tambaya wani dan uwa game da wato hawasil, wato da Hausa, ina in aka yanka kaza ko dukkan dabbar da take cin hatsi, a nan wajen makogwaranta za a ga wata yar jaka da hatsi a ciki, da suna wana. To shi wancan a Hausa sai ya ce mun sunansa baroro, ban sani ba, ko naku ne, kundin ne, ko baroro ko. To ko baroron ko kundu ko duk dai abin da zaka kira shi, shi dai wannan shine hawasil. Kaga anan abinci ke fara sauka kafin ya shiga cikin ciki, to wannan shine hawasil. Anna shuhada, su shahidai, fi hawasil dairin, suna cikin wannan kundun ko baroro na tsuntsaye khudrin, koraye, tasrahu, da suke kiwo. Mutanakilatun fi riyadil janna, suna tashi daga nan gurin zuwa can gurin a cikin dausayin aljanna. Wata'awi, sannan su dawo, ila kanadilin, zuwa ga wasu fitulu, mu'allaqatun fil arshi, waɗanda suke rataya a al'arshi. Amma arwahul mu'minin, amma rawukan mu'minai, fa innaha fi ajwafi dairin, ya'alaqu fi thamaril janna wa la yantaqilu fi arja'iha. To kaji kuma anan inda malam ya bambanta, sai yace su kuma rawukan mu'minai, fa innaha fi ajwafi dairin, su wa'ancan na shuhada suna cikin cikin tsuntsu amma a wannan hawasil din suke, su kuma rawukan mu'minai suna can cikin cikin tsuntsun, kaga su sun shige can ciki kenan. Sannan ya'alaqu fi thamaril janna, suna ainihin wato cin dan itacen gidan aljanna. Wala yantaqilu fi arja'iha, amma su ba sa samun damar yawatawa a cikin sasannin gidan aljanna. Kaga wannan shine kaman inda malam ya bambanta. Da kenan, idan mun fahimci wannan, dama su rawukan annabawa ba da su ake magana ba, ana magana akan bambancin rawukan ash-shuhada da kuma al-mu'minin. To bambancin shine, suna ash-shuhada yana cikin wannan baroro din na tsuntsaye, sannan tsuntsayen suna yawatawa su ci dan itacen din da suka ga dama a cikin gidan aljanna. Kamar yanda a satin da ya wuce ma mun karanta falalar shahada, mun ji yanda wanda ya shahada a cikin gidan aljanna ba irin karamcin da yake samu. To anan ma duk da shi ma mai shahadar mumini ne, amma shi ruhinsa yana cikin hawasil dairin khudrin, su kuma muminai, su kuma rawukansu suna can cikin cikin tsuntsun, amma yana cin dan itacen aljanna a matsayin abinci, amma baya samun yawatawa inda yake so, yana dai cikin aljanna. An fahimta? to kaga kowanne muka samu muka makale a cikin insha Allah ba matsala. Sai na hudu arwahul usat, sai rawukan masu sabo, wayancan rawukan bayan Allah ne aka ambata su ma bayan Allah, hawa ga annabawa, ga shuhada, ga kuma almu'minin. To sai malai ke cewa arwahul usat, sai kuma rawukan masu sabo, sabaka wa an dhukirat, ko kuma kace sabaka wa an dhakartu, duk ma'anar za ta fito, ko kace sabaka ya gabata a baya, wa an dhakartu na ambata, ko wa an dhukirat an ambata maka, ba'dan nusus, wasu nassoshi, allati tubayyinu, wadanda suke yin fashin baki, ma yulaqihi al-usat, na irin abinda masu sako suke haduwa da shi, min al-azabi na azaba. Fa min dhalika, yana daga cikin irin abun da masu sako ke cin arangama da shi, annallazi yakdhibul kadhiba, wannan da ya zama sana'ar sa ƙarya, tablughul afaq, irin ƙaryar da za ta iya hada rigima, ta hana zaman lafiya, irin ƙaryar da za ta shiga gari ka rasa daga inda ta fito, irin wanda muka karanta a can hadithin, yu'adhab, an gaya mana za a yi masa azaba, bikalubin, da wata aska, min hadidin, askar ta ƙarfe, kuma ƙarfan na gidan wuta, yudkhalu, za a nitsa wannan wukar fi shidikihi, a gefen bakinsa, a yanko ko a tsago, hatta ta buluga, ko a ya buluga kafa, har sai yankan ya dire a ƙeyarsa. Mun karanta aka ce hancinsa ba a farke nan, idansa ma a kuntuno hadithin ko? Wallazina ma'anis salatil maktuba, wanda kuma yake yin kwance baccinsa ana sallar farilla, ba zai tashi ba sai lokacin sallah ya fita, yushdahu ra'suhu, shi kuma za a dinga kwankwasa kansa, bi saharatin, da wani irin dutse. Kun tuna wanda muka ce wani shi kuma ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da shi a kwance, wani a tsaye a kansa yana daukan wani katon dutse ya kwankwasa masa aka kan ya dare, kafin mutumin ya je ya dauko dutsen ya dawo kan ya kuma hadewa. Kun tuna hadithin mun karanta sati daya ko biyu da suka wuce. Sannan wazzunatu wazzawani, mazinata maza da mata, su ma mun ji irin azabar da aka ce za a yi musu, yu'adhabuna, su ma za a yi musu azaba, fi taqabin, wato a cikin wata kofa, wato wannan kofar, mithlu tannur, kaman oven, kaman tanderu na gasa gurasa, dayyiqun a'ala, saman sa a tsuke, wa asfaluhu wasi'un, amma kasansa da fadi, shine suffar wannan tanderun. Su mazinata maza da mata, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Musa tibiyu da suka wuce, yace maza Allah yace ya gansu tsirara, mata da maza ana ta yi musu azaba a cikin wannan tanderu din, yace su waye, aka ce mazinata ne maza da mata. Tuqadun naru tahtahu, ana ta hura wuta, ana rura ta a ƙarƙashin wannan tanderu din, in aka rura wuta suka ji zafi, bau bau, manzo Allah ya ce sai suka ji sun tsage da kururuwa da ihu. Wal murabi, sai kuma mai riba, mai cin riba, shi kuma kuntuno hadithin shi ma ya ce yusbahu, ko yusbihu, yusbihu za ka gan shi, shi kuma yana iyo, fi baharin minad dam, a cikin wata irin teku, amma tekun na jini. Wa ala shaqbi, a gabar kuma ainihin wato tekun, man yulqimuhu alhijara, akwai kuma wanda yake jefa masa duwatsu yana hadewa. Wa qad dhakarna alahadith, mun ambaci wadannan hadisan, allati tatahaddathu an adhab, wadanda suke bayani game da azaba, alladhi lam yakun yastanzihu min bawlihi, ga wannan da baya tsaftace kansa daga bawalinsa, fitsarinsa, wallazi yamshi bin namimati bainan nas, da wanda yake yada annamimanci tsakanin mutane, wallazi galla min alganima, da wanda yake satar kayan gwamnati ba a bashi ba, wa nahwi dhalika, da makamantan haka. Arwahul kuffar, wannan kun ji rawukan al-usat, masu sabo su kuma kowanne an ji wannan azabar, duk da aka gana musu fa kafin aje lahira ne, da wayancan mazinatan, da wancan ainihin wato abuna, kaga ashe arwahul usat ba su huta ba bayan sun mutu. Duk wanda ya mutu yana irin wayannan saban, yana aikata sabo bai tuba ba, to kaji dai duk wayannan abubuwan makariyaci ga irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ana yi masa mazinaci ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yi masa wanda baya yin sallar farilla sai lokacin ta ya fita ko ya haddace Qur'ani tilawar ta zube ga irin azabar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ji hadda ma wanda take hana danta nono duk an ambata wannan duk azabar fa kafin aje lahira ne duk rayuwar barzahu ne to dan haka arwahul usad kaji su kuma ba sa cikin hutu suna cikin bala'i Allah ya kiyaye to sai arwahul kufar rawukan kafirai bayan sun mutu a rayuwar barzahu su kuma ya awana matsayi suke bi hadithi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma wusifa halul mu'min ila an yabluga mustaqarrihi fil janna dhukira halul kafir ko dhakara halul kafir وما يلاقيه عند النزع وبعد أن تقبض روحه تخرج من كأنتن ريح حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه كما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصف حال المؤمن bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin halin mumini ila an yabluga mustaqarrihi fil janna tun daga karban ransa har kwance sa a kabari da tambayar kabari har ya gama rayuwar barzahu har zuwa lokacin da zai kai zuwa ga matabbatar rahamar sa a cikin gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya ambata zakara halal kafir a wannan hadisin kuma manzon Allah ya faɗi halin kafiri wa ma yulaqihi da irin abinda wato kafiri zai hadu da shi na cikas inda naz'i lokacin fusgar rai wa ba'da an tuqbada ruhuhu da kuma bayan an karbi ransa takhruju min ruhin nasa zai fita daga jikinsa ka antanirihin wato yana doyi da wari mafi wato warin fiye da dukkan wani wari da iska ta koro ka taba ji hatta ya atuna bihi babal ard har mala'ikun da suka taho da wannan ran za su zo da shi kofar kasa tunda sama ta ki karba la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna aljannata hatta yaljal jamal fi samil khiyab mun karanta a can baya ko za a je da ruhin kafiri sama sama a ki budewa da haka za a dare shi kasa to kaji kofar kasan ita ban aka zo kasan ita ma ba za ta bude ba fa yaquluna wa'inda suke kula da wannan kofofin za su ce ma antana hadhihi rikai ba mu taba jin doyi da iska ta taba shakowa ko ta taba kawowa hanci ya shaka ba sama da wannan doyin hatta ya atuna bihi arwahul kufar wato hatta ya atuna bihi arwahul kufar har su zo da ainihin wato rawukan kafirai a irin wannan yanayin da kuma irin wannan hali din dan haka kaga kenan ran wanda yake kafiri to kaji ba ba shi da wata makoma wanda take mai nagarta kamar yanda zararren nasa akwai matsala kwance sa kabari akwai matsala to matabbatar ruhin sa ma cikin matsala yake Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan shine gabar da zamu kwana mu tsaya mu tafi hutu insha Allah sai bayan sallah in Allah ya kai mu amma zamu dan cike lokacin mu da dan bayani game da falalar goman karshen nan da kuma abin da ya shafi yan hukunce hukuncen layya abin da yasa na zabi mu tsaya anan mun gama gaba ta farko dama ya gaya mana cewa a fasali na farko mabahasi uku yace zai mana to mun gama fasulul awwal yanzu muka gama fasulul awwal anan darasi na 25 muka gama al-fasulul awwal da aka a fasulul awwal dama yace abu uku zai fada abu na farko al-mabahasul awwal shine haqiqatul ruh al-mabahasul thani al-maut sana'a al-mabahathu thalith shine hayatul barzakh ita ce wanda a yau muka kawo karshen bayani akan ta ina fata gane wannan shine kulasar darasin da ya gabata dan haka a karkashin fasulul awwal na littafin mabahasi uku ya kawo haqiqatul ruh a mabahathul awwal mabahathu thani shine al-maut muka yi bayani akan mutuwa da dukkan abin da ya dangance ta amma mabahathu thalith shine kuma bayan an mutu rayuwar barzahu na fata an gane to wannan shine inda zamu tsaya insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana